Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'ada Nomad da Dalol har ma da Niya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi nadama inda ya faɗa da safiyar yau Asabar cewa ban taɓa cewa ni sahihi bane, inda yake mai da martani kan wani hoton bidiyo da ya yi kalaman batsa a kan mata a shekara ta 2005 da aka fitar jiya Juma'a. A cikin nadama da ya fitar, Trump ya alƙawalin ƙara zama mutumin ƙwarai nan gaba. Dan takarar Republican din ya ce abin da ya faɗa shekaru da dama da suka shige ba wani abu bane, sai dai mai abin da yake ɗauke hankalin jama'a. Sai dai Trump ya caccaki abokiyar takararsa Hillary Clinton da mai gidanta a nadamar. Ya ce tsohon shugaban Amurka Bill Clinton a zahiri ya zagi mata, ko matarsa ta tozartawa waɗanda mijinta ya saɓawa. Jiya Juma'a, jami'an jam'iyyar Republican suka kushe kalaman na Trump. Mai tonon sirilin na WikiLeaks ya fitar da tarin wasiƙun imel na 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Imel ɗin da WikiLeaks ya fitar sun haɗa da jawaban da ta gabatar ga manyan kamfanonin Amurka. An ambaci ta bakin Clinton tana cewa ana buƙatar ɗaukar matsayin gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu a batutuwa da suka shafi tsare-tsaren gwamnati. Masu kada kuri'a da dama suna ɗaukar Clinton a matsayin wadda ba ta faɗin gaskiya. Shugaban kwamitin jam'iyyar Republican na ƙasa Reince Priebus ya faɗa wata sanarwa cewa email ɗin sun nuna matsayin da Clinton take nunawa a yaƙin neman zaɓenta damfara ce kawai. Email ɗin na daga cikin ɗaruruwan saƙonni da WikiLeaks ya kwarmata na email ɗin John Podesta, shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓen Clinton. Kwamitin dai bai tabbatar ko kuma musanta sahihancin saƙonnin ba. Bernie Sanders, wanda ya kalubalanci Clinton a zaben tsaye da ɗan takara, ya yi kira ga Clinton ta fitar da jawaban da ta gabatar a manyan kamfanonin Amurka. Rahotanni na nuni da cewa an biya Clinton sama da dala miliyan 20 domin jawaban da ta gabatar ga manyan kamfanoni da dama. Amurka na zargin ƙasar Rasha da kutse ta hanyar intanet da nufin yin zagon ƙasa a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar, ko da yake manyan jami'an gwamnatin ba su bayyana kutse a matsayin yaƙi ta hanyar intanet ba. A cikin sanarwar da aka fitar jiya Juma'a da yamma, Amurka ta ce ta hakikanta ƙasar Rasha ce ta umurta kutsen da aka yi wa kwamitin shiryen babban taron jam'iyyar Democrat na ƙasa a watan Yulin da ya gabata, inda aka fallasa dubban wasiƙun imel da ya zama tonon sirili na jam'iyyar 'yan kwanaki kafin babban taron. Sanarwar da aka fitar daga ofishin daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa da kuma ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta Amurka ta bayyana cewa an yi satan ne da kuma fallasa wasiƙun da nufin yin katsalanda a tsarin zaben Amurka. Sanarwar ta ƙara da cewa mun hakikanta cewa ganin irin na waya da ke tattare da wannan yunkurin, manyan jami'an ƙasar Rasha ne kaɗai za su iya ba da izinin yin wannan kutse. Jami'an leƙen asirin sun ce sun jima suna zaton Rasha ke da alhakin kitsa kutsen. Suka ce Rasha ta yi amfani da irin wannan salon wajen sauya ra'ayoyin jama'a a ƙasashen Turai. Jami'an leƙen asiri sun fitar da wannan bayanan ne bayan da suka sami waɗansu ƙarin bayanan da suka ƙara tabbatar da haka. Jiya Juma'a, Rasha ta yi barazanar ɗaukar matakin shari'a mai tsauri bayan da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa ya kamata a binciki Moscow da Damascus kan wato aika laifukan yaƙi biyo bayan hare-haren sararin sama da suka kai a matsugunan farin kaya a ƙasar Siriya. Jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun yi ƙoƙarin ɗauki hankali kan kalaman Kerry da cewa ba wani sabon batu ba ne. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya yi amfani da irin waɗannan kalaman watan jiya a zauren taron ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya. lokacin da ya allawa dai da hare-haren bom da Rasha da kuma Siriya suka kai kan asibiti da ƙananan yara da ya ce sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Sai dai Kerry ya fita ƙararrar jiya Juma'a ya kushe wa hare-haren da aka kai cikin makonnan kan asibiti a Siriya, ya kuma yi kira da a gudanar da binciken yiwuwar aikata laifukan yaƙi. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Guguwar Matthew ta yi ta kadawa da iska mai ƙarfi da kuma ruwa a jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka, yayin da adadin waɗanda suka mutu yake ƙaruwa a Haiti. Cibiyar kula da guguwar da ke Miami ta ce ƙarfin guguwar Matthew da ya ragu zuwa maki uku. Guguwar ta ratsa gabar tekun Florida da ƙarfin gudun kimanin kilomita 195 cikin sa'a ɗaya. Duk da raguwar ƙarfin guguwar, masu hasashen yanayi sun ce tana barazana ga rayuka har zuwa yau da rana a gabar tekun jihohin Florida da Georgia da South Carolina da kuma North Carolina, yayin da ruwan da zai taru zai wuce centimeter 30 a jihohin Florida da North Carolina, da mai yiwuwa ya haddasa ambaliyar ruwa. Bayan ganawa da shugaban hukumar agajin gaggawa ta ƙasa FEMA Greg Fogate, shugaban Amurka Barack Obama ya gana da manema labarai, inda ya ce ina so in ƙara jaddada cewa kowa har yanzu guguwar tana da haɗarin gaske, akwai yiwuwar fuskanta ambaliyar ruwa da rasa rayuka da kuma lalata ƙaddarori. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan 6 ne guguwar ta shafa a ƙasar Haiti, inda 350,000 suke buƙatar agajin gaggawa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu, sai a gyara zama. Ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke maku da rahotanni guda uku. Rahotanmu na farko zai yi magana akan matsalolin da zazzabin malaria, wato zazzabin cizon sauro, kan kawo mata masu juna biyu. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan irin matsalolin da abincin da aikinsa ya ƙare bisa dalilin dogon ajiya yake haifarwa al'umma matsaloli daban-daban, da matakan da za a iya kare kai game da cin abincin da ingancin nasa ya ƙare. Shi kuwa rahotanmu na uku zai yi magana ne akan yabawa da hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, ta yi wa ƙungiyar 'yan jarida masu yaƙi da cutar polio a jihar Bauchi. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu kawo muku taron gangami da gidan Rediyon Murya Amurka tare da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka, wato USAID, suka gudanar a kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Naija. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Shin ko mai sauraro ya san cewa akwai illoli da dama da zazzabin malaria ke kawo wa mata masu juna biyu? Muhammad Salisu Rabiu na dauke da cikakken rahoto game da irin matsalolin da zazzabin cizon sauron kan kawo wa mata masu juna biyu.
Dr. Dennis Hetima na babban asibitin ƙasa dake Abuja ya zayyana illolin a yayin wani gangamin yaki da cututtuka da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya a sansanin yan gudun hijira na garuruwan Goza da Bama dake unguwar Durimi dake Abuja ranar 11 ga watan Agustan da ya gabata.
A gaskiya ciki yana rage karfin jiki, ba ma kawai su yawan jininka da sauran fa, zaka ga daga mace tana da juna biyu ko minta zai dan ragu fida yadda ba ta da ciki ba. A haka nan ko yadda ciwon zazzabi kan kama su, zaka ga mata masu juna biyu ya fi fida wanda ba juna biyu ba, don cikin da kanshi yana dan rage abinda muna ce da shi immunity turanci. A don haka mata masu juna biyu shawaran da muke basu kullum sun je antenatal, ana bayana musu kamar yadda muka faɗa yadda za a avoiding kada sauro ya cije su, sannan kuma akwai magungunan da ake basu na hana shi malaria ya kama su, muna faɗa prophylaxis na prevention.
Akwai yiwuwar mace mai juna biyu in ta dau wannan cuta ta zazzabin cizon sauro ta sawa dan da yake cikin ta?
A kwarai, in ya muni sosai yakan sa su ma har su zuba ciki, yakan faruwa. Za su iya su ba yaron tun yana ciki, in ya muni sosai yakan iya sa mata ta yi miscarriage har cikin ya zube. Sauro muni ne tun ba ciki na fare ba.
To wane irin hanyoyi mata masu juna biyu za su bi domin su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta, don kar ta shafe su, ta shafi ƴaƴan da suke cikin su?
Ya, a gaskiya shawaran da zan ba su, na daya, a ringa zuwa awo duk mata masu biyu. Wato zuwa awo nan ba bata lokaci bane, a gaskiya ana zuwa a auna su, a duba yawan jinin su, a duba ko jinin su ya sauka sosai, ana ba su kuma shawaro da yawa game da kiwon lafiya generally. Sannan banda wannan, akwai magungunan da kuma da ake basu wanda zai taimaka ga kada wannan ciwon cizon sauron ya same su har ya sami yaro na cikin su.
Baya ga zuwa awo, wani matakai ita mata mai juna biyu za ta dauka domin kare kanta da kamuwa da wannan cuta?
Sauran dai kamar yadda muka faɗa, kada a yarda ruwa ya taru kusa da gida, kada a yarda su gongoni inda ruwan sama zai ya taru, because in ka duba shi cizon sauron ya fi fitine mu lokacin damina, don lokacin ne sauro kuma suna samun isasshen ruwa su haifu ko ta ina. So daga nan kada a yarda ruwa ya taru, kada a yarda gongomi wanda ruwan sama yana taruwa. Na biyu kuma shine net da ana bayar. Gwamnati na bayar da mosquito net wanda mata masu juna biyu da yara ya kamata su kwana a ciki, don shi ma yakan hana sauro ya same su ya cize su. Then na uku kamar yadda muka faɗa, za su iya using insecticide kuma a spray ɗakin da suke kwana. Then na hudu, akwai maganin da in ka sha yana nan a cikin jikinka har wata ɗaya. So da ko sauro ya cije ka, don maganin yana cikin jininka har na wata ɗaya, za ka ga da wuya ka kamu da shi.
Dr. Dennis Yatima na babban asibitin ƙasa da ke Abuja kenan. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Cin abincin da aikinsa ya ƙare saboda doguwar ajiya ko makamancin haka na kawo matsalolin rashin lafiya daban-daban. Bisa hakan ne masana harkar kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar suka miƙe tsaye don wayar da kan al'umma, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Malam Usman Yakuba, kwamishinan tsafta, ya fara da wata matashiya kama haka. Dan Adam ya san aji biyar ne wanda ya kamata ya kula da shi. Aji na harko umute tai kasuwa, abinci na wanda ya so danye, ya san da in na gona ne, in na garka ne ma, in hatsi ne akwai ƙasa a ciki, in wata doya ce akwai laka a jikinta, akwai wani abin da bai kamata bai shiga tukunya, kina a wanke shi. Na biyu, kayan da ake gyaran abincin nan, wuka, katakon da ake aza a yanka nama, kayan nan tsaftatacce ne. Ka a gama wuka yankan nama da wuka yankan igiya, a ce duka su ma kayan aikin gwada ne bai kamata ba. Abu na uku, wurin da hawa abin ba a bambanta shi da garki, kaka wannan akwai matsala. Abu na hudu, kamar mata mun lura da sai a sa tsohon kaya a zo a ce a ta ai da hawa, mace sai ta yi wanka ta tsaftace jikinta sannan ta je ta kama aikin da hawa abinci haka aka so. Abu na biyar shine kayayyaki na kanti-kanti kamar su kihi,
kamar su madara wannan kamfanin in ya safaro su akwai ranar da aka bugo su akwai ranar da suke ƙara aiki in mai kanti bai adalci ba ya rarraba ya diba datkin nan ta karewa abincin nan kai mai saye kawa kanka adalci ka duba ka gani in kihi ne in madara ne yaushe yake karewa in ka gani ya lalace ka kasau
da zarar ai amfani da shi watakila za a samu matsala ga lafiyar jiki
kamar wani zawo ko kumburin ciki ko har kashewa ma yana yi saboda kamar kihi akwai wani sanadari a ciki wanda in ya kumburkin nan to wannan umma ta ci shiwa zai gudanawa hal in ba ai hankali ma za a samu banar rayuka
shi kuma mallam abdu ne to wakilin kungiyar skoni mai saka ido ga abinci mai nagarta da na shi kira ta kowane bangare
babban gari kamar maladi inda ke da malaman tsafta ke da kowa da kowa irin wanda ya dace bisa ga wannan aiki a ce an bari ana amfani da wadannan abubuwa amma mutane saboda saukin shi saboda wani waye ana tasha nan ma ya kamata su yi taka tsantsan su zaki kulawa da wannan ina kira ga ita direction ta commerce mai kula da harkar kasuwa wannan aiki shi ma rataye gare ta na tabbincika duk kayan da ake kawowa waɗanda ke cikin lokaci da waɗanda lokaci ya wuce ko magani ko abinci wanda sai ga lokacin shi ya wuce su ga mutanen nan ai hattara a cire shi daga musu wannan kasuwa da ake ciki abubuwa ne waɗanda suna da illa don haka ina kira ga gwamnati ta yi hattara ta tashi tsaye ta sa waɗannan ma'aikata su ta ba su kayan aiki na su yi bincike don a kare lafiyar al'umma
ko bayan haka wacce kokowa malaman tsafta kenan suna yi domin kai ban sai da abinci da ya karaci kwamishinan tsafta malam Usman Yakuba
eh kokowa da muke na kamar wanga kokari ku da kuke kawo mu labari ya je mu al'umma da mai sai da mai sai da in labari ya kai musu eh kaga an ci gaba muna da jama'an mu wanda suna duba kamar tun daga bakin border in ka so ka kamar daga Najeriya za ka shigo Niger suna dubawa a ga abun nan yana da kyau ko baya da kyau abinda muke so mu ƙara jawo hankalin yan kasuwa a fargama kamar garin rogo da petrol eh kaga ana samun matsala shine aka riga aka shigo da kayan mun hisan mutun ya dora zuwa nan kamar direction de la santé yayi bayani na abu kaza duka a yi listin su a zo a bashi certificate abinci kaza yake saidawa ga inda yake dauko shi sai mu bashi hanyoyin matakan da za a dauka a kiyaye wannan
ina gurgurdi ga mutane masu amfani da abinci
wata arha aka ce tsada ce mutane su kiyaye duk abun aka ce ya lalace ko ka kiyaye shi ka je ka nemi lahiyayye baki gwalgudan karhin ka ka sai ka dawo iyalin ka su ci
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
a gaida Shu'aibu Mani daga Maradin jamhuriyar Niger sakamakon irin kokarin da kungiyar yan jarida dake yaki da cutar polio a jihar Bauchi ya sanya hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ta yaba masu Amina Abdullahi Gilbo na dauke da cikakken rahoto
ofishin kungiyar lafiya na arewa mai lura da arewa maso gabas ya yaba wa yan jaridu masu rubuta labarai kan cutar shan inna kan yadda suke wayar da kaiwa al'umma dangane an kauda cutar shan inna a fadin Najeriya an gudanar da taron bitan a hotel din Zaranda babban likita ofishin lafiya na duniya dake nan Bauchi Dr. Adamu Ibrahim Ningi ya yaba wa yan jaridan kan yadda suke tafiyar da labaran su na wayar da kan al'umma game da cutar shan inna
fara yaki da ita wannan cuta ta polio 1988 wanda ake ga cewa wasu kasashe sun yi amfani da shi kuma sun yi cikin nasara sun kawar da cutar a kasashen su to shi yasa sai aka ga ashe cewa kamar yadda aka kawar da cutar a Ghana idan aka yi amfani da wannan magani a lokaci ɗaya duk kasashe suka yi amfani da shi in Allah da za a iya kawar da cutar polio kamar yadda aka kawar da ta a Ghana yanayin da ake ciki yanzu cewa an samu ci gaba wajen yaki da ake da cutar da muna maganar yara kusan 350 a duk shekara a duniya da suke kamuwa samu na kasa bisa ga wannan cuta amma yanzu ana maganar yara 256 ne a duniya baki daya wanda kuma kasashe guda uku kacal su suka rage wanda suke da wannan cuta take yaduwa a kasashen su wanda a wannan kasa aka same su sai kuma kasashen da suka samu cutar bayan sun kawar da ita kasar Somalia ita ce take da cutar yafi kowace kasa suna da kusan yara 178 sai Najeriya da take da 46 da kuma sauran kasashe kamar yadda na zayyana a wannan bayani da nake to a Najeriya 46 guda 5 daga Bauchi ne kuma mafi yawan cutattukan an same su ne a arewa so gabas wanda ya hada da Bauchi, Yobe, da Borno, da Taraba, da kuma Gombe wanda a wannan yanki kadai yara 21 ne daga cikin 48 din suke da wannan cuta kuma an samu ci gaba kamar yadda na nuna cewa Bauchi da akan samu yara kusan 100 da suka na kasa saboda wannan cuta amma yanzu a bana guda 5 ne kacin suke da wannan cuta akan kawar da cutar ne idan ba a ganta a mutane ba an dauki bayan garin yaran da ake tunani yana da cutar aka ga babu wannan kwaya cuta to dole ne kuma dinga daukan wajen da ruwa yake bi magudana haka ko na a dauki specimen akai laba auna idan babu a mutane to dole kuma a tabbatar babu a mahallin da mutanen ma suke shine za a iya ce an kawar da wannan cuta.
Dr. Adamu Ibrahim Ningi kenan babban likita a hukumar lafiya ta duniya. Alhaji Sagir Aminu Saleh tsohon mataimakin gwamnan jiha shine ya wakilci gwamnan jiha a wannan taron inda ya yaba wa ƴan jaridu yadda suke taka rawa wajen wayar da kan al'umma game da cutar tashan inna. Dr. Nisar Aliyu Umar ya ja hankalin ƴan jaridu da su da bada kaimi don ganin bayan cutar shan innan a wannan shekara. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryan Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla a gaida Amina Abdullahi Girbo daga Bauchin Yakubu. Yanzu kuwa lokaci ne da zan bar ku tare da Muhammad Salisu Rabiu da zai gabatar mana da abin da ya wakana a taron gangami da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya kasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagara dake jihar Neja. Taron da ya faɗakar da mata masu juna biyu da iyaye masu shayarwa fiye da 2000 sanin dalilan da ke kawo zazzabin cizon sauro da kuma illolinsa da kuma yanda za a kare kai da kamuwa da cutar. Muhammad Salisu Rabiu gare ka.
Za mu fara kiran Madam Nosi Dawaba wadda za ta yi mana magana akan cutar da nake kusan gidan kowa akwai cutar zazzabin cizon sauro. Za ta yi mana jawabi akan yanda ake kare kai daga kamuwa da cutar da kuma in ta kama wani mataki ya kamata a dauka da kuma me zai hana ma wani mataki mutum zai dauka kan ma ya kamu da cutar.
Barkanmu da warhaka. Ina muku gaisuwa kuma ina muku godiya akan yadda kuke lura da yaran mu. Na farko dai za mu yi jawabi akan zazzabin cizon sauro. Kuma na san cewa dukkan mu nan mun san zazzabin cizon sauro. Ko ba haka nan ba? To ina kuma son fadar da ku cewa zazzabin cizon sauro wanda muke fama da shi a nan kasar mu ta Najeriya sannan kuma ta Niger State muna matukar kokarin mu mu ga yadda za a taimaka mana musamman mata yadda za mu kare kanmu daga zazzabin cizon sauro. To ta yaya ake samun zazzabin cizon sauro? A yadda sunansa yake watan idan yadda muke aikace-aikace a cikin gidajenmu muna zubar da ruwa ko'ina muna ajiye ruwa a cikin su kwanoninmu watakila tukwanin da suka riga suka fashe ba za mu kifar da su ko mu fasa su ba sai dan mu ajiye su ruwa ya taru. Da muddin ko inda ake samun ruwa yana taruwa kowane lokaci to a nan ne fa sauro yana haifa yana hayayyafa sannan ya yayyawa a cikin gida daga wurin kuma za su shiga cikin gidajenmu cikin ɗakunanmu sannan su cije mu. Kuma idan mace tana da ko kuma mutanen cikin gidan nan in suna da ƙwayan cizon sauro a lokacin nan ne sauron nan idan ya ciza zai ja jini to shi ya kamu da zazzabin kenan a cikin jikin shi sannan kuma zai koma wani gida ko kuma ya koma ga wanda bai ma da zazzabin cizon sauro a jikinsa sannan ya cije shi sannan ya tura mishi wannan ƙwayar zazzabin cizon sauro a jikinsa sai mu ga cewa bayan kwana biyu ko uku sai yaro ko mace sai ta fara kaduwa jiki yayi zafi kai na ciwo sannan kuma ta fara amai ba ta iya cin abinci sosai daga nan sai ta fara makarkata sai a ce bari a kai ta asibiti. Amma kuma yawancin matanmu sai suka ga mutum ya zauna a gida ba zai zo asibiti ba sai a lokacin da ya jiki ba karfi ya tashi yana faduwa sannan a lokacin da zai je asibiti kenan. To a takaice dai cikin gidajenmu mu da kanmu muke hada abin da zai kawo mana zazzabin cizon sauro da muna barin gidajenmu magudanar ruwa ba mu tabbatar cewa mun kauda ruwan da ba mu amfani da shi ba. Ruwan kuma da muke amfani da shi a cikin randanmu ya kamata muna rufe su. Idan muka rufe su ba yadda za a yi tsoro ya shiga ciki har ya kwanshi har ya hayayyafa balle ya cije mu. Saboda haka a cikin gidajenmu ya kamata duk wanda kake amfani da shi ko a cikin drum yake ko a cikin randa yake ya kamata mu rufe shi. Sannan kuma kada mu rinka ajiye ababen da ba mu amfani da su mu tara ruwa a ciki. Bai da kyau. Sannan kuma za mu iya gargaɗin mazajenmu ya kamata suna nome mana wuri, kada a bar wuri da ciyawa. Shi yasa muka yi gargaɗe mu ce idan mutum zai yi noma a bayan gida a shuka abinda ba zai kawo sauro ba. Kamar idan ka shuka masara zai bada inuwa sosai yadda sauro zai tabbaci a ciki har ya hayayyafa. Kuma zai bada a lokacin da zaka ma shiga zaka ga ma sauro na tashi bu gaba daya. Sannan kuma mun ci ayaba ma idan ka dasa ayaba a cikin gida wurin da zaka ajiye sauro kenan don ayaba tana son ruwa. In ko ana da shuke ire-iren shuken nan za a samu sauro da yawa a cikin gida. Saboda haka mu yi la'akari da shuke-shuken da muke yi a bayan gidajenmu kada ya zama abin da zai ajiye mana sauro.
Madam Mezi da Waba kenan babbar jami'ar kiwon lafiya ma'aikatar lafiya da ke jihar Neja take bayani akan abubuwan da ke kawo sauro mai yada cutar zazzabin cizon sauron wato malaria. A shirinmu na makon gobe za mu ci gaba da kawo maku abin da yau kana a wajen taron gangamin kiwon lafiyar da gidan rediyo muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Naija. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi nadama inda ya faɗa da safiyar yau Asabar cewa ban taba cewa ni sahihi bane. Ya maida martani ne kan wani hoton bidiyo da ya yi kalaman batsa akan mata a shekara ta 2005 da aka fitar jiya Juma'a. A cikin nadama da ya fitar, Trump ya alkawalin ƙara zama mutumin ƙwarai nan gaba. Dan takarar Republican din ya ce abin da ya faɗa shekaru da dama da suka shige bai kamata ya zama wani batu ba ɗauke hankalin jama'a ne kawai. Sai dai Trump ya cacciki abokiyar takararsa Hillary Clinton da mai gidanta a nadamar. Ya ce tsohon shugaban Amurka Bill Clinton a zahiri ya zagi mata ko matarsa ta tozartawa waɗanda mijinta ya sabawa. Jiya Juma'a jami'an jam'iyyar Republican suka kushe wa kalaman na Trump. Mai tonon sililin nan Weeklyk ya fitar da tarin wasiƙun email na 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Email ɗin na Weeklyk ya fitar sun haɗa da jawaban da ta gabatar ga manyan kamfanonin Amurka. An ambaci ta bakin Clinton tana cewa ana buƙatar ɗaukar matsayin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu a batutuwa da suka shafi tsare-tsaren gwamnati. Masu kada kuri'a da dama dai suna ɗaukar Clinton a matsayin wadda ba ta faɗa gaskiya. Shugaban kwamitin jam'iyyar Republican na ƙasa Reince Priebus ya faɗa wata sanarwa cewa email ɗin sun nuna matsayin da Hillary Clinton take nunawa a yakin neman zaɓenta damfara ce kawai. Email ɗin na daga cikin ɗaruruwan saƙonni da Weeklyk ya kwarmata daga email ɗin John Podesta, shugaban kwamitin yakin neman zaɓen Clinton. Kwamitin dai bai tabbatar ko kuma musanta sahihancin saƙonnin ba. Bernie Sanders, wanda ya kalubalanci Clinton a zaben tsere ɗan takara, ya yi kira ga Reta da ta fitar da jawaban da take gabatarwa manyan kamfanonin Amurka. Rahotanni na nuni da cewa an biya Clinton sama da dala miliyan 20 domin jawaban da ta gabatar ga manyan kamfanoni da dama.
Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa ku huta lafiya.